This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kama yake kuma muku magana a daidai wannan lokaci a shirinmu na dare akan mita 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma kamar yadda aka saba suna iya kama mu a tashoshin rediyon amfani Sarauniya, Nomad, Fara'a, Dalol da kuma Niya FM. Haka kuma ana iya kama mu a ko ina ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Muka sake dawowa a shirin namu a daidai wannan lokaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yan jam'iyyar PDP din Arewa maso gabashin Najeriya suna goyon bayan yaki da cin hanci da rashawar da gwamnati mai ci yanzu take yi a Najeriya don tsira da jam'iyyarsu.
Yau an ce kana PDP ma ana kyamanka. Saboda ga mun goyi baya 100% mu abin da muke so da ma zamu gyara party mu.
To haka kuma za mu ji ministan harkokin cikin gida na Najeriya da wasu manyan jami'an tsaro sun ziyarci jihar Borno da Yobe don ba su kwarin gwiwa. Sai kuma rahotonmu na yadda jam'iyyar Modem Limana da take jamhuriyar Niger ta ke bayyana cewa tana bayan ɗan takararta Hama Amadu wanda a yanzu haka yake gidan yari. Wanda kuma daga baya za mu amsa wayoyinku akan wannan lamari na yanayin siyasar mu ta Afirka musamman da wannan misali na ƙasar Niger. Amma yanzu bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a barkanku da wuni. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ba da albashirin cewa ƙarshen ta dai Allah ya raba mutanen ƙasar Liberia da cutar Ebola. Wanda wannan yake nufin kenan dukkan kasashen Afirka ta yamma guda uku nan da suka yi fama da wannan cutar yanzu sun rabu da ita. A yau Alhamis ne sanarwar ta WHO ta zo bayan da aka share kwanaki 42 cur ba a samu ko mutum guda da ya kamu da cutar nan ba a can Liberia. To sai dai kuma WHO ta gargaɗin cewa fa kada a yi sake domin mai yiwuwa ne a ci gaba da 'yan ƙananan barkewar cutar jifa-jifa a wasu yankuna saboda haka take kira a ci gaba da ɗaukar matakai na rigakafi. Wannan shine karo na uku da hukumanci ake cewa Liberia ta rabu da cutar Ebola amma kuma kash sai tana zuwa tana dawowa. Sannan kuma wannan shine karo na farko da ake bada tabbacin cewa dukkan kasashen Afirka ta yamma nan uku da Ebola ta sama kadarwa wato Liberia da Guinea da Saliyo yanzu sun rabu da ita. Cutar Ebola dai ta yi barna domin ta kashe mutane sun kai 11,000 daga cikin mutane kusan 30,000 da ta kama a kasashen Afirka ta yamma din.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da harin da aka kai na kunar bakin wake a jiya Laraba a ƙauyen Kuyafe da yake Kamaru. Mutane 13 ne suka mutu ciki har da shi ɗan kunar bakin waken suka kuma halaka lahira a cikin wannan farmaki da aka kai a masallacin na ƙauyen da ake kira Kuyafe din, wanda kuma masallacin ya ragargaje kwata-kwata kamar yadda gwamnan lardin Mijin Yawa Bakari ya nuna. Har yanzu dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan hari na Kamaru, amma kuma an san cewa an kai harin ne a inda yayi iyaka da Najeriya, wanda kuma 'yan Boko Haram sun sha kai hare-hare a tambaya a waɗannan wurare.
To muna ba ku labaran nan daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Wani kusa gwamnatin Zimbabwe ya ce shugaban wannan ƙasa Robert Mugabe yana na lafiyarsa kalau, duk da rahotannin da ake bazawa a duniyar gizo cewa wai baya da koshin lafiya. Aiwa Alhamis ne kakakin gwamnatin kasar George Sharamba ya ce labarin da shafin Zimai ya bada kan wannan lamarin ba gaskiya ba ne. An dai juma'a ana ta bayyana irin wannan fargaba game da rashin lafiyar shugaba Mugabe, wanda in Allah ya kama cikin wata mai fita zai cika shekaru 92 cur da haihuwa a duniya, kuma wanda dama ya saba kowane watan Janairu yakan ɗauki dogon hutu domin ya samu ya sarara. To sai dai kuma wannan ba shi ne, za a ce wannan shi ne karo na farko kai da gwamnatin Zimbabwe take fitowa tana mai da martani kan irin wannan maganganun da ake. Duk da haka shugaba Mugabe, wanda tun shekarar 1980 yake mulkin Zimbabwe ɗin, yana ci gaba da nuna alamun tsufa da raunin jiki, domin ko cikin shekarar da ta gabata an ce an ga hotonsa na bidiyo lokacin da ya yanki jiki ya faɗi a filin jirgin saman Harare. Sannan a watan Satumba ma ya je ya gabatar da wani jawabi a gaban majalisar dokoki, sai daga baya ya lura da shi da sauran mutane aka gane cewa abashi jawabin da ya gabatar shi ne wanda ya gabatar a watan da ya wuce.
Ƙungiyar ISIS ta dauki alhakin munanan hare-haren bamabamai da harbe-harben da aka kai kusa da lokacin a babban birnin kasar Indonesia wato Jakarta, abinda ya janyo mutuwar mutane bakwai ciki har da waɗanda suka kai harin su biyar. Kafar dillancin labarai ta Amaq da take ta rawaito cewa wata take da alaka da ISIS din ta ce farmakin da aka kai a wata unguwa masu hannu da shuni ne a unguwar wanda yake birnin na Jakarta, ya kuma nuna cewa 'yan kasashen ƙetare da kuma masu gadin su ya shafa. Wani kakakin rundunar 'yan sandan Indonesia Anton Chalian ya ce akwai alamun waɗanda suka kai harin sun so koyi ne da irin harin nan da aka kai wa birnin Paris na ƙasar Faransa kwanan baya, har ma ya ba da sunan mutanen da suka tunna wannan ta'asa mai suna Bahnun Na'im. Farmakin da aka kai a Jakarta din an ce ya soma ne da hantsi a wani wuri da ke shake da kantuna manya-manya da kuma otel-otel, ma'aikatun jakadanci da sauran dai muhimman gine-gine a wajen. Kun sha labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Yan jam'iyyar PDP a Najeriya, ko in ce a arewa maso gabashin kasar, sun nuna goyon bayan yaƙi da cin hanci da rashawar da wannan gwamnati mai ci a yanzu a kasar take yi, wanda suka ce ma hakan yana iya cetar jam'iyyarsu daga ɗarɗarɗin da take ciki. Abdulaziz Gareka.
Yayin da komar hukumomin cin hanci a Najeriya ke ci gaba da kame waɗanda ake zargi da hannu a batun cuwacuwar makamai, yayin jam'iyyar PDP a shirin arewa maso gabashin Najeriya na fa cewa ma abin takaici ne da binciken ke nuna cewa da hannun wasu 'yan siyasar yankin abu da karar makaman, musamman ganin cewa yankin neman rikicin Boko Haram ta fi shafa. Alhaji Muhammad Baba Amin mai Borno Adamawa wani kusa ne a jam'iyyar PDP.
Yawan an ce kana PDP ma za ka ga kamar ana jin kya, ana kyamanka, saboda ga mun goyi baya 200% mu abin da muke so da ma za mu gyara party mu, duk wanda yake da laifi akan wannan a hukunta shi. Ni roƙo ne akan mutane kasu ga kowane dan PDP akan cewa wayannan abubuwa da ake yi ya sani, wallahi da yawa mu bamu san meye ya faru ba, kuma binciken da za a yi na ayi tsakani da Allah da Annabi.
Tuni ma wasu suka so mu kiraye-kiraye da kafa kotu na musamman wato tribunal domin binciken wayanda ake zargi suna da hannu a wannan badakalar, batun da ko masana shari'a irin su barista Idris Abdullahi Jalo na kungiyar lauyoyin jihar Taraba ke fa ganin ma ba dole sai an yi hakan ba.
Sanin maganar a kafa ko wani hukuma mai zaman kanta don ta yaki irin waɗannan badakala, ina gani ni ba ni da wannan ra'ayi, saboda muna da hukumar EFCC, muna da ICPC, sannan muna da isassun dokoki a Najeriya ƙarƙashin dokan tsarin mulki wanda za a iya gabatar da dukkan wani mai laifi. Wannan dai abin da ake bukata kawai su wayannan da suke shari'a su yi adalci.
To wai koya talakawan 'yan rabbana ka wadata muke makallon wannan yunkuri a yanzu, ga ta bakin wasu a jimeta fadar jihar Adamawa.
Wanda ya san ya karɓi irin wayannan kuɗaɗen su mayar a cikin sauki, kar ma a je a bayyana sunansu.
Ai ba kame ake ba, ana bincike ne. A yi ta yi sai lokacin da Buhari ya gaji. Don an cuce mu ne, mu ba mu san da wannan ba dama. Allah ya sa kuma mun sani yanzu muna ci. Zai taimako ba karami ba. Idan kuɗin nan an haɗa mai yiwuwa Buhari zai aikata abu da shi mai kyau.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To haka kuma ministan harkokin cikin gida na Najeriya da wasu manyan jami'an tsaro sun ziyarci jihar Borno don ba su ƙwarin gwiwa. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da wannan rahoton.
A jiya ne ministan harkokin gida wato Lieutenant General Abdulrahman Dabbasau da Inspector General ɗin 'yan sandan ƙasar da kuma babban shugaban hukumar shige da fice wato Controller General Immigration da na gidan yari da ma na jami'an farin kaya wato Civil Defense suka ziyarci jihar Borno don ganewa idanunsu yadda al'amura ke gudana, musamman ma abin da ya danganci harkokin tsaro. Waɗannan jami'ai dai sun kai caffa a fadar gwamnatin jiha, sannan suka ziyarci fadar mai mataba Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Ibn Galbe El Kanami. Wannan tawaga dai sun ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke Dalori da ya kasance sansani mafi yawan jama'a da ke tattare da 'yan gudun hijira fiye da 15,000, inda nan ne ma ministan ya yi wa waɗannan 'yan gudun hijira jawabi kamar haka. Yadu Soma ne da yaba wa rundunar sojan sama da suka taimaka wajen samar da harkokin kiwon lafiya a wannan sansani da ma ɗaiɗaikun jama'a da suka bada tasu gudunmawa. Ya ce a namu ɓangare za mu iya duk yadda za mu yi, muga cewa waɗannan mutane sun koma garuruwansu. Bayan kammala wannan ziyarar ne dai sai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima, wanda ya samu wakilcin kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno wato Honorable Kakashe Wulawan, inda suka mika wasu motoci ga matasan sa kai wato civilian JTF, wanda nan ne ma ya masa alƙawarin cewa gwamnatin ta ɗauke nauyin kuɗin asibitocinsu.
Harkan tsaro ba aikin gwamnatin tarayya kaɗai ba ne. Abin da za mu yi shi ne mu ba da ƙarfi wa yaran da za su haɗa gwiwa da sojojin nan. Shi yasa gwamna ya ɗau nauyin taimaka wa waɗannan yaran.
To wai meye waɗannan matasan sa kai na civilian JTF ɗin ke cewa?
Sunana Lawan Jafar, ana kira na Balawan, ni ne shugaban 'yan gora. Allah da ikon shi, Allah ya ba mu ƙarfin gyara garin nan kuma da hukuma.
Ka sha magana ma batun kiwon lafiya za a dinga ba ku kyauta, ya kuke ji?
Wallahi ni kan jiya ma na kai mutum ban gaya musu ba. Zan je in sayi magani, suka ce bira muna da maganin nan wanda babun sai ka je ka so. Allah ya sa mun samu komai.
Batun kuɗin medical care wannan mun sha wahala sosai.
Sunana Baba Gana Zamarke, ina kuka ga shugaban ƙasa da Allah in zai samu dama mu ji muryarsa ko da a radio ne ko a TV, ya ce wannan civilian JTF Allah ya taimake su.
Wasu matasan sa kai na civilian JTF kenan ya bayyana godinsu game da wannan tallafi da gwamnatin jihar Borno ta yi musu. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Jam'iyyar Modern Lumana a Jamhuriyar Nijar ta ce tana bayan ɗan takararta Hama Amadu a daidai wannan lokaci da yake gidan yari, wanda kuma ya ce kar ma a ƙara neman belinsa. Ga wakilin Musulun Muminu Barma da wannan rahoto.
Matakin dakatar da duk wani yunkurin neman belin ɗan takarar na zaben shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar Jam'iyyar Modern Lumana da lauyoyinsa suka bayyana kwana ɗaya bayan da kotun ɗaukar ƙara ta yi watsi da wata buƙatar da suka shigar don fitar da shi daga kurkukun Filinge, tamkar wani abin ba zata ne a wurin 'yan Nijar da dama. Sai dai a cewar Alhaji Lawali Salisu Leje, wani kusa a Jam'iyyar Modern Lumana,
alama ce ta ganewa wake rike da shi. Kowa duniya ta tabbatar da cewa yau Hama ba kotu bace ke rike da shi. In kotu take rike da Hama tun Leons da an saki Hama, ko da Hama an rike shi na gidan kasu mun za mu yi kamfani. Ba bako bane gare ku a cikin Afirka. An shayi so da yawa inda dan takara mai mulki ya rike shi yana can gidan kasu, kuma dan takara ya zo ya kada mai mulkin.
A cewar dan majalisar dokokin ƙasa Zakari Umaru na Jam'iyyar PNDS tarayya,
ni ina zargin su ma da cewa su an rike da Hama gidan kasu tunda aka so mu wannan zancen na sahara jarirai daga wannan kotu zuwa wannan kotu daga wannan kotu zuwa wannan kotu da basu yi shi ba da yanzu Hama yana saki. Duk wanda aka samu da hannu cikin wannan matsala ta sahara jarirai yau suna saki, saboda sun yi zaman gidan wakafi na wasu 'yan watanni suka nemi sakin talala aka yi musu aka ba su liberté provisoire.
Dan majalisar dokokin ƙasa Amadu Sala na Jam'iyyar Modern Lumana na mai cewa samun karbuwar takarar Hama Amadu a wurin talakawa ita ce ke kara musu kwarin gwiwar shirin shiga kowane lungu na ƙasar ta Niger.
Kwanacin bayi da anka ce Hama ya shiga dan takara, ihun da anka yi a Niger ba garin da ba ihu ba, an gode mu Allah. Yanzu kuma in muna zuwa ko Hama baya nan, mu ne za mu taya mu ce mutunan nan dan kasan nan muna so a daukan shi ya zan shugaban kasa.
To amma Jam'iyyar PNDS tarayya ta shugaba Isu Muhammadu na mai cewa
ba mu da hargaba ga takarar kowa ma. Takarar Muhammadu Isu takara ce wa dan kasa su da kansu za su hadi abin da yayi, ba ma sai ya hadi ba. Su ko sauran za su je ne su hadi abin da za su yi. Ba su iya dai ƙaryata abin da Muhammadu Isu yayi.
PNDS tarayya da Modern Lumana su ne suka jagoranci kawancan jam'iyyun da suka ba Isu Muhammadu damar lashe zagaye na biyu na zaben 2011. Sai dai dangantaka ta tabarbare tsakanin jam'iyyun biyu a watan Agustan 2013, lokacin da shugaban kasar ta Niger ya kafa wata gwamnatin da shugaban majalisar dokokin kasa ya ce ba a shawarce shi ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Mutum ka zama kai adali,
haka
in ka zama adali dubu jama'a dukana.
To yanzu kuma sai a gyara zama game da wayar da za ku bugo mana, inda za mu ji ra'ayoyinku a kan salon siyasar ƙasashenmu na Afirka, wanda kuma musamman za mu ɗauki misali da abin da ke faruwa a Nijar. Ta yi tsamari domin kuwa ga zaɓe ya karatu, ga kuma ɗaya daga cikin ɗan takara a kulle.
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, salamu alaikum, wane ne mun samu kira daga Abia? To, naga ya kupce kenan. To, masu rarrukar amanta kamar yadda na fara fada, zamu magana ne akan yanayin siyasar mu ta Afirka kuma musamman abin da ke faruwa a Niger. Hello.
Hello, ina jinka.
Yawa, kai ne daga Bauchi?
Eh, Bauchi, daga Bauchi ne, karamar hukumar Toro.
Yawa, to muna jinka, mai sunanka?
Kuma na awal ne daga na Bordo.
To, awal ga yanayin siyasar da take tafiya musamman in ka kalli Niger ga ɗaya daga cikin ɗan takara a kulle kuma ga zaɓe ya karato. Ya kuke kallon yanayin siyasar ne?
Ai, siyasar Niger na daidai mu ce Allah ya daidai al'amarin abu, kawai wannan siyasa na su.
To, ai, amma abin da nake son ku misali, kai ta yaya kuke kallon abu?
In Allah ya sa rabonsa ne, Allah dai ba shi wannan siyasa na su.
To, mun gode sosai daga Bauchi. Wanda in masu raro suna biye da abubuwan da ke faruwa za su ga cewa akwai abubuwa da yawa da ya shafi kundin tsarin mulkin kasar siyasar kasar da makamantan su ga kira daga Kebbi. Hello?
Hello.
Salamu alaikum, wani ne a Kebbi?
Aliman Jingawa ne daga Gondu, karamin hukumar mulkin Kebbi.
Yawa, to muna jin kace mai suna?
Aliman Jingawa.
Oh, Ali, to Ali mai shinkafa.
Karamin hukumar mulkin Gondu.
To, me za ka ce game da maganar siyasar da take tafiya musamman a Niger? Ya kuke kallon abu?
Niger irin wanda ke da bisa ya kawo mutane a Najeriya ne.
Isa ka tsaka.
Kun ba ta shi dan adawa shi ta gaba. Saboda haka suna so su tawo wannan bawan Allah. Kuma ya ce Allahu ko suna kurkuku in Allah ya yarda tun da jama'a dai suna so ne su yi mulki. Duk irin wanda PDP ke a Najeriya ne. Kuma Allah ya karya ta. Su kuma ma a Niger in dai ba su yi hankali ba to insha Allah wannan mutum da yana kurkuku zai ci zabi.
Ai, to mun gode sosai Mala Ali, bari mu tafi birnin Kebbi. Hello, assalamu alaikum. Hello? To, ina ga. Eh, to, muna jin ka. To, Mallam na Kebbi mai sunanka?
Sunana Ibrahim Hussein, Ibrahim Sidibe daga Jamhuriyar Benin.
Oh, daga Jamhuriyar Benin. To, muna.
Duk abin da ke faruwa Niger, madarkacin siyasa dai ne mu sani.
To, me sa ka ce haka?
Ba abin da ba yi ma Muhammadu Yusuf lokacin da yake zamanin sa gasu yake yi ma da adawa.
Eh, to, me sa ka ce haka?
Gaskiya zai yi halinta, insha Allah.
To, mun gode sosai Mallam na Jamhuriyar Benin. Da fatan 'yan Nijar za su yi iya ƙoƙarinsu su ma su dinga ɗan gwaggwadawa ko da za su samu mu ji irin nasu ra'ayin da yadda suke kallon siyasar a cikin ƙasarsu musamman yadda zaɓen ke gabatowa a watan biyu in Allah ya kai mu na wannan shekara. Sannan kuma kar a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Hello? Yawwa, to, da wa muke magana?
Kuna magana da Adamu ne daga Taraba.
To, Adamu, ya menene ra'ayinka? Barka da shigowa.
Eh, ra'ayina a gaskiya mutanen Niger da su ma su ƙara haƙuri kamar mu mutanen Najeriya yadda muka yi haƙuri kuma in Allah ya yarda za su samu sulhu.
Eh, lokacin ku me aka yi muku kuka yi haƙuri? Hello?
Hello?
Yawwa, kace su yi haƙuri da kamar misali.
Eh, su yi haƙuri dai, mu ma Najeriya haƙuri muka yi muka haɗa kanmu gabaki ɗaya, su ma su yi haƙuri su haɗa kansu gabaki ɗaya in Allah yadda za su samu sulhun da suke buƙata. Ko yana gidan furgin din ma in Allah yadda za a yi zaɓe kuma zai fi Allah ya yarda.
To, mun gode sosai Mala Adamu, sai an jima, bari mu tafi Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To, wani ne a Kaduna?
Sunana Yawu Sulaiman Madaci, karamar hukumar Kaurin jihar Kaduna.
To, amma da za ka rage rediyonka za mu fi jin abin da za ka ce, kai ma za ka fi jin abin da ka ce. Yawwa, yawwa, menene ra'ayinka game da maganar siyasar da take faruwa a kasashen Afirka musamman a Niger yanzu haka da har ga ɗaya daga cikin ɗan takara yana ɗaure wanda mafi yawanci ba a taɓa ganin hakan ba a Afirka?
To, ni ma dai kawai zan ba 'yan Niger ne shawara game da kamar yadda siyasar Najeriya ta kawo nan. Duk wanda Allah ya sa ya samu nasara, to ya ɗauki nasarar nan daga Ubangiji ne. wanda kuma Allah ya sa ya samu ainihin rashin nasara shi ma ya dauka daga Ubangiji ne. Ni ina ga irin wannan shine zai kawo ci gaba a Afirka.
Eh to amma shi Hamma Ahmadu da yake daurafa ga kuma yana cikin yan takara.
To wannan dai al'amari na Ubangiji ne. To amma ni shawaran da zan bashi sai shi a ce ya janye ne sai in an gama wancan al'amari da ake tuhumar shi. In Allah ya sa an gama kaga sai ya zo ya ci gaba da takara koda zuwa shekara ne.
To
Allah ya sa ba a gama wannan abun ba ya dai hakura tunda da yana zara gidan yari. Ni shawaran da zan ba su kenan.
To mun gode sosai. Sai mu tafi kuma jihar Lagos. Wane ne a Lagos?
Niger.
Niger ne ko Lagos?
Niger.
Oh to Niger. To muna jin ka na Niger.
Suna Bala na Buta Nasarawa Kanji.
To Malam Bala, me ra'ayinka musamman game da siyasar Niger ga Hamma Ahmadu a gidan yari gashi yana cikin yan takara ga zabe ya matsu.
To abin da ra'ayi na ga Hamma Ahmadu yayi kokari ya masa haka nan dama siyasa haka ta gada kuma dama zarge-zarge siyasa yawa gare su ga dan siyasa.
Ni sa kake ganin kamar zarge-zarge kace zarge-zarge.
Eh to saboda abun ba tabbatacce bane shari'o'in kasar Afirka waya gare su. Al'amarin Afirka game da siyasa ba irin kazahin da ba a yi ma da zalunci da cuta. Amma kuma in halayen shi ne ko yana gidan yari yan kasa suna iya zaɓe ne yan Niger saboda su ne san halayen shi sun ka san abin shi. Hamma Ahmadu kusan tun yana karin yake siyasa a jamhuriyar Niger.
To mun gode, bari mu tafi jihar Sokoto. Wane ne a Sokoto?
Eh to Malam Sani daga Sokoto.
Sale?
Malam Sani.
Sani, to muna jin ka. Menene ra'ayinka game da maganar siyasar Afirka musamman abin da ke faruwa a Niger yanzu haka ga dan takara Hamma Ahmadu a kulle?
To gaskiya siyasar Afirka dai gaskiya wani bi dai tana da matsala saboda matsalolin da ke faruwa kamar nan Najeriya, gida Najeriya gaskiya in ba wannan lokaci da muka shiga ba Allah ya sa zaɓe ya yi zaɓe abinda an zaɓe gaskiya ta fito aka zaɓe mai gaskiya aka tafi a haka.
To mun gode, bari mu je Maiduguri jihar Borno. Wane ne a Maiduguri?
Abdulhamid Idris mai Maiduguri.
To Abdulhamid, menene ra'ayinka game da maganar siyasar Afirka musamman ga ta a Niger abinda ke faruwa yadda ta yi tsamari?
Yanayin siyasar Niger kawai su tsaye abin su dogara da Allah kamar yadda mu ma muka tsaya. A kaman ba ra'ayi a Najeriya muna ganin kamar abin ba zai abinda matsaloli da yawa su ma haka za su tashi su rinka roƙon Allah ya ba su Niger kawai.
To ku wani salo kuka burin tsayawa? Wani salo kuka burin tsayawar?
Na'am.
Wani salo kuka burin tsayawar don ganin kun samu yadda kuke so din da kace?
Kada salon da aka bi kawai an tsaya ana ta'addu'o'i Allah ya zaba mana nagari kuma da Allah ya tashi sai ya zaba mana nagarin nan take kuma shi wancan ɗin wannan ya samu nasara bai ya kada ya ba da gudun nan wannan ya samu nasara.
Ai to mun gode sosai Malam Abdulhamid daga Maiduguri. To bari mu tafi jihar. To mun gode, bari mu tafi jihar Kwara. Kwara wane ne a can? Yauwa, wane ne mai sunan?
Abubakar Sani Sani Sandari.
To Abubakar, to Abubakar, muna jin ka. Menene ra'ayinka game da siyasar abin da ke faruwa a Niger musamman Hamma Ahmadu yana kulle kuma yana cikin yan takara sannan zaben yana matsowa, ya kuke kallon wannan yanayin siyasa?
Okay, to gaskiya a wannan namarin da ake yi na harkar siyasa a jihar Kwara na ra'ayi shine bai kamata a ce mutum yana gidan kurkuku daure hakan ba a ce abin nan suna.
Ai to kana jina ko ka katse ni? Yawa, ina jin ka.
Ina jin ka.
Yawa. To mun gode sosai Malam Abubakar da naka ra'ayin. Bari mu tafi Sokoto. To wane ne a Sokoto? Hello?
Sunana Aliyu Abubakar daga Tambol.
To Malam Aliyu daga Tambol, to muna jin ka. Menene ra'ayinka?
Wato siyasar Niger tana buƙatar takatsantsan.
Me yasa ka ce haka?
Da kuma kafa-kafa. Saboda kotu da ta wanke shi da sun yi ɗan takara. In ya ci zaɓe dole a ba shi. In kuma ci dole kana ba abin da aka yi ne. Idan bai ci zaɓe ba, ka zo na baje jewa. Sannan siyasar Niger ta bambanta ta Najeriya.
Eh me yasa, me bambanta ta?
Don Niger sai shi ne 'yancin tsabin albarkacin baki. shine farko ta manya manya bari mutum ya tsara din baki ne kawai bazai kuma gira mu gode gobe shi ya fita ya san liyar tana buƙatar sakatsan addu'a da kuma taimako.
To mun gode sosai Ali daga Sokoto, sai kuma mu ce sai Allah ya kai mu anan kuma zamu dakata da daukar wayoyinku da fatan za ku ci gaba da kiran mu wani lokaci in an bude layi.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tun watan Oktoba, wasu mutane biyar da ke da alaka da wani mawallafin buga littattafai mai suna Mighty Colin da ke kasar Hong Kong suka yi ɓatan dabo. Shi dai wannan mawallafi ya wallafa littattafai ne da ke sukar shugabannin jam'iyyar kwaminsanci da shugabar China Xi Jinping. Mai mawallafin Ji Wing Hai ya ɓace ranar 17 ga watan Oktoba daga gidansa da ke gabar teku a Thailand. Daga bisani a watan na Oktoba, wasu mutane su biyu su ma da ke da alaka da wannan mawallafi su ma suka ɓace a kan hanyarsu ta zuwa birnin China. Mutum na hudu shi ma ya ɓace a watan Oktoba. Ranar 1 ga watan Janairu, Libo, wani abokin harkar mai mawallafin, ya je wani gidan ajiye kaya da kamfanin ke amfani da shi a Hong Kong, amma har yanzu babu labarinsa. Kofin yada labarai a Hong Kong sun ruwaito cewa an ga wani mutum yana biye da Libo. Daga bisani kuma wani mai gani da ido ya ce ya ga wasu mutane suna turan Libo cikin mota bayan da ya fito daga gidan ajiyar kayan. Dubban mutanen Hong Kong ne suka fito yin zanga-zanga kan ɓacewar mutanen da kuma yin Allah wadai da sace-sacen mutane mai nasaba da siyasa. Kantoman Hong Kong Li Ong Chung Ying ya nuna damuwarsa dangane da ƴanci da kuma tsaron jama'ar Hong Kong, yana mai cewa ba za ta sabu ba hukumomin China su shimfiɗa musu dokoki. Wannan a cewarsa ya saba dokar ƙasa ɗaya mai bin tsari biyu. Da yake gana da manema labarai, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce Amurka ta damu matuƙa da ɓacewar mutane biyar da ke da alaka da mawallafin Mighty Colin da ke Hong Kong. Ya ce Amurka tare take da mutanen Hong Kong akan wannan matsalar. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma sai mu koma ga labarai amma wannan karin a takaice.
Jami'an ƙasar Turkiya sun ce wasu 'yan haramtacciyar ƙungiyar nan ta kurɗaya ta PKK sun kashe mutane 6 sun raunana wasu 39 a wani harin da suka kai da bom ɗin da aka saka shi a cikin wutar mota, kuma shi farmakin an kai shi ne da daren jiya a kan garin China da ke lardin Diyarbakir a kudu maso gabacin ita Turkiya. Sanarwar da ofishin gwamnatin lardin ya bada ta ce an kai harin ne a kan wata caji ofishin 'yan sanda da kuma wasu gidajen ma'aikata da ke gurin. Sannan ƙarshenta an samu mutane da suka ci gagarumin cacin nan ta Powerball tana Amurka da ta kai zunzurutun dala miliyan 1,000 da miliyan 500 ko kuma biliyan 1.5, bayan da aka bayyana cewa wasu mutanen jihohi uku na California da Tennessee da Florida su ne suka sayi tikitin da ke ɗauke da lambobin da suka dace da wanda kwamfuta ko kuma injin ya bada. Wani kakakin hukumar tambola ta Amurka Alex Travasso ya tabbatar da cewa ɗaya daga cikin tikitocin da cacir da aka saya wanda suka samu nasara an saya ne a wani ɗan ƙaramin shago da ake kira 7-Eleven a Chino Hills da ke Los Angeles.
To an gai sheka da kuma takaitattun labaran muka kammala shirinmu na dare, sai kuma da safe in Allah ya so za a je abokan aiki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wacce ta bada umarni Julie Lethes Gresham da injiniyan mu na yau, sai kuma wanda ya taya ni gabatarwa Aliyu Mustapha Sokoto, ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.